إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر أيا غوتر رجب هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دفو دائرة داري حدود أربعين دبيو وان ديدا چي دشاء اكو غوتن فبوالي شكرا ملادية تدبو بيو دا أشيرن دا دايا وان شيني كستنا دايا چيكين جيرنجير كسوسوا نا كراتل التافن أصول السنة نا الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله عليه wannan dan kankanin littafi ne mai matukar albarka wanda zamu karanta shi insha Allah a matsayin wato daya daga cikin darussa ko syllabus na wannan makaranta tamu ta Darul Harith Salafiyya dake Zaria a Nigeria, makarantar Mala Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafi ne kankani kwarai da gaske amma kuma mai matukar fa'ida da daraja, musamman aka lura da matsayi da darajar marubucin littafin. Jalala ta littafi takan samo asali daga mutumin da ya rubuta littafin. To, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal malami ne wanda yake ya kai matukar daraja a cikin addinin Musulunci saboda iliminsa da takawarsa da hidimar da yawa addinin Musulunci, Allah ubangiji ya gafarta mishi. To, kafin mu je ga cikin asalin littafin, za mu ɗan yi wasu ta'liqat gajajjeru. Taliki na farko shine game da sunan littafin. Usulus sunna shine sunan littafin, wanda lafazin usul jam'i ne na aslu, wanda aslu shi kuma a harshen Larabci shine wato ma yubna alaihi ghairu, abinda aka daura wani abu akan sa. Ita kuma as-sunna a Larabci ita ce at-tariqa, tafarki. Istilahi na malaman aqida idan suka ce as-sunna, abinda suke nufi da shi shine ita kanta aqida ko manhaji wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka gudana akai, ko kuma kace al-hadiyul am lin-nabi sallallahu alaihi wasallama huwa wa ashabu. Al-hadiyul am lin-nabi sallallahu alaihi wasallama huwa wa ashabu. To, mun zabi wannan littafi kamar yadda muka faɗa saboda jalala ta malamin darajar Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihi, da kuma dukka da littafin yake da shi wajen ambaton khulasa takaitacciya ta aqidu na malaman farko Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da na bayan su. Sannan kuma muna fata yayin mana kamar muraja'a ne na galibin abubuwan da muka karanta tun a lokacin da Mala Albani namu yake rayi, Allah ya gafarta mishi, musamman a littafai irin Aqidatu Tahawiyya, irin ainihin wato Wasiqiyya, irin Hamawiyya da makamantan littafan aqida waɗanda an ka karantar da su a wannan makaranta, a wannan zaure, a wannan wuri. Wannan zai zama kaman wata takaitacciyar muraja'a ne na waɗannan qawa'id da waɗannan usul da manahij waɗanda muka sani game da tafarkin Ahlus Sunna a cikin aqidar su da kuma manhajin su da ka'idojin karantarwar su. A takeice kenan, zamu iya cewa Usulus Sunna na nufin al-qawa'id wal usus allati tambani al aqidatu wal manhaju alaiha, qa'idoji da tsare-tsaren da aqidar musulunci ta ginu akai. Wallati masdaruha al kitab was sunnah wa ma kana alaihi as sahaba, wanda kuma inda ake tsamo wannan aqida mabbugarta shine al qur'ani da sunna da fassarar malaman farko cikin sahabbai. Daga nan ake tsakuro wannan aqida. Malamai suna rubuta littafai da ire-iren waɗannan sunaye daban-daban, akwai su littafan aqida waɗanda suke amsa irin waɗannan sunaye, wanda zaka jankiya su da suna as-sunna ko usulus sunna ko makamantan su. Akwai littafin as-sunna na shi dan gidan al-Imam Ahmad, wato Abdullahi dan gidan Ahmad ibn Hanbal. Haka nan akwai as-sunna na Abubakar al-Khallal, akwai kitabus sunna na Ibnu Abi Asim, akwai kuma sarihus sunna na Ibnu Jarir al-Tabari al-Mufassir kenan, akwai kuma irin usulus sunna na al-humaydi da irin usulus sunna na ibnu abi zamani duk waɗannan ana kiran su da suna usulus sunna ko as-sunna wanda anan wurin sunna tana nufin al-aqida al-manhaj as-sahih wannan islahi malaman aqida kenan malaman fiqhu suna da nasu istilahi da suka ce sunna suna nufin abubuwan da suke mandubai ababan so ga mai ibada kamar yadda su kuma malaman hadisi suka ce as-sunna suna nufin tattaruwar maganganu da ayyuka da tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da siffofinsa wannan littafi yana daga cikin tafan da malaman musulunci suka ba shi muhimmanci kware da gaske tsawon lokaci tun daga zamanin da har zuwa yanzu zaka ga malamai sun ruwaito ta a cikin maganganun su a cikin alal aqal zamu iya tuna anan wajen wurare guda biyu al-imamu ibn abi ya'la al-farra wanda ya rasu shekara 526 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai litafin tabaqatul hanabila ya ruwaito wannan wato aqida ta al-imamu ahmad ibn hanbal a cikin litafin sa wato tabaqatu al-hanabila hakanan al-lalaka'i hibatullahi al-lalaka'i rahmatullahi alayhi shima yana ruwaito ta a cikin litafin shi sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa hakanan suka ruwaito wannan wato aqida ta riwayan abdus ibn malik al-attar abdus ibn malik al-attar shine daliban imamu ahmad ibn hanbal da ya ruwaito wannan aqida daga al-imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi hakanan ibn al-jawzi a cikin litafin shi manaqibul imami ahmad ibn hanbal shima ya ambaci wannan aqida haka al-khallal a cikin kitabus sunna dukkaninsu sun ambaci wannan aqida daga al-imamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi a wannan zamanin da muke rayuwa zaka ga malaman musulunci malaman ahlus sunna sun ba da muhimmanci sosai wajen karantar da wannan aqida da yi mata sharhi da sauransu kaman Sheikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah yana da sharhi da yema wannan aqida haka Sheikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi haka malam Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibril da wasu malamai waɗanda ba waɗanda wannan sa daga cikin sharhohinta waɗanda suke shahararru ko da yaushe ana karanta su to na ɗaya kenan na biyu shine game da tarjuma ta kaitacciya ta shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal duk da yake Imam Ahmad ibn Hanbal ba boyayyen malami bane ba malami ne da ba a san shi ba a saha ta ilimi kuma babu lifi abu wasu wato ru'usul aqlam wanda suka shafi tarjumar rayuwarsa dan ya zama shi ma min babil muraja'a din sunan shi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ash-Shaybani al-Adnani wato Ahmad dan Muhammad dan Hanbal cewa da yake Ahmad ibn Hanbal dangantawa ce zuwa ga kakan shi amma asalin baban shi Muhammad Hanbal din kakansa an haife shi a garin Maru wato al-Marwazi ne shi ma kenan Maru a yanzu shine kusan kace birnin Tehran na kasar Iran wannan gari shine Maru a bisa in aka duba yanayin geografiya din da can gari ne da ya tara malaman sunna duk in ka ji an ce wane wane al-Marwazi al-Marwazi ko Ar-Razi to waɗannan garuruwa wasu angwani ne ko kauyuka wanda yanzu wannan birnin ya cinye asalin location din su ina fata mun gane wannan amma ya an haife shi a Baghdad amma iyayen shi ɗan wancan garin ne kuma ya taso ne a garin Baghdad a nan ya rayu haihuwarsa shekara ta 164 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi a cikin watan Rabi'ul Awwal na wannan shekara ta 164 Imam Ahmad ibn Hanbal ya fara koyon ilimi kamar yadda galibin matasa ko yara suke farawa a wajen mazaje ko malamai na ilimi a alƙarya ko kusa da inda suke rayuwa a locality din su amma asalin ilimin hadisi to ya fara koyon shi ne yana da shekara 16 a rayuwarsa kamar yadda malaman tarihi suka ambata kamar ka duba littafin ainihin tarihu Baghdad na al-Khatib al-Baghdadi da makamantan su sun ambaci wannan. Sannan ya tinkari al'amarin ilimin hadisi da fiqh din nan gadangada. Yayi tafiye-tafiye a bayan ƙasa gari-gari. Daga cikin tafiye-tafiyen shi masu ban mamaki shine daga ƙasar Iraki ya tafi zuwa ƙasar Yemen da kafarsa ya taka da kafarsa saboda talauci domin maraya. Baban shi ya rasu tun yana dan misisi bai wuce shekara 5 ba. Da haka mahaifiyar shi ba ta da kuɗin da za ta bashi wanda zai yi guzuri ya biya kuɗin karafka kamar yanzu a ce kuɗin tikiti kenan. Domin karafka da za su tafi da kai sai ka biya su kuɗi za su dauke ka da guzurin abinci da sauransu. Don haka da kafar shi ya tafi bai iya samun kuɗin da zai bayar a daura shi akan raƙumi ko doki ba. Ya je ya zauna a gaban malaman ƙasar Yemen musamman Abdulrazzaq As-San'ani wanda ya zauna ya koyi karatu a wurin shi da yawa. Wannan tafiyar da Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi zuwa ƙasar Yemen wahalar da ya sha na zafin rana da yunwa da bakar wahala ta yi tasiri a lafiyar shi tsawon rayuwar shi. Tsawon rayuwar Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance mutum ne da aka yi cewa lafi-lafi bai da cikakkiyar lafiya. Sannan kuma ga yawan azumi baya cin abinci isasshe, ga yawan takatsantsan baya sakin jiki ya more wa rayuwar shi. To da haka zaka ce kusan tsawon rayuwar shi mutum ne kamar yadda aka faɗa ramanne mara auki sannan kuma mara koshin lafiya, wanda wannan koshin lafiya rashin koshin lafiyar nan kusan a ce wahalar rayuwar da ya sha ne ta samu mashi da ita tun farko, wahalar da ya sha wajen neman ilimi da aiki na ilimi. Allah ya gafarta mishi. Da haka da ya isa bayan da ya isa ƙasar Makka da suka ga irin wahalar da yake ciki suke ce mishi Allah ya gafarta malam, lallai laqad ajhadta nafsaka ya aba Abdullah, ai ka ba kanka wahala da yawa. Sai yake cewa ma ahwal al mashaqqa fi mastafadnahu min al ilm, ce ai wannan wahalar da muka sha ba komai bace idan muka kwatanta da abinda mastafadnahu min ulumi Abdulrazzaq, irin ilimin da muka samu a gun Abdulrazzaq As-San'ani ya wuce mu dinga kallon wahalar da muka sha. Haka yake ba su labari, yace ai saboda abun Abdulrazzaq na koyi kusan gaba ɗaya hadisan Imam Zuhri, duka riwayoyin Zuhri ya koyi su abun Abdulrazzaq As-San'ani. Sannan daga cikin malaman Shahilai akwai Yahya ibn Ma'in, akwai Saka dan Rawiya, akwai Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Imam Shafi'i ma sun shaku sosai har ya ta kokarin ya gayyace shi cewa ya zo ƙasar Masar mana ya ziyara, amma halin kuncin rayuwa da talauci bai ba shi dama ya yi haka ba. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yana daga cikin abinda ko da yaushe da zara an ambace shi sai an ambaci littafinsa shine Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kamar ka ce da shi da littafin tagwaye ne saboda muhimmancin littafin da kuma kasancewar littafin shi kadai. Ka iya cewa kutubu sitta, kusan kutubu sitta din nan kusan dukkaninsu suna cikin littafin, da wuya a ce 20% na hadisan kutubu sita sun kubuce mai Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa. Wataƙila abinda ya sa shi bai shahararsu ba saboda shi ba akan babukan fiqh yake ba, to kuma karatun littafai masu babun fiqh sun fi daɗi da sauki. Sannan kuma gashi da yawa, yawan shi ya wuce misali. Za a iya a karanta Tirmidhi ana ganin mujallaji uku ne ko hudu, ana ganin insha Allah za a gama wata rana, amma ka rasa Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal gaba wajen mujallaji 30 irin bugun su Shaykh al-Arnaout, da ka kalle shi ma ko zaka ji gaban ka ya fadi, dole a kyale shi. To da ka sai dai malamai manya da masu bincike, sannan kuma neman hadisi a ciki zai baka wahala, shi yasa sai ya zama abin nan bai da shahara irin waccan. A cikin littafin kamar yadda dan shi ke ba da labari, dan shi wato Abdullahi yake cewa babana ya tace wannan littafi ne daga alf hadithi, wato hadisi miliyan ɗaya kenan, kamar riwaya ce guda miliyan ɗaya ya tace ya rubuta abinda zai rubuta na Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Malamai da dama sun masa shaida akan ilimi da taqwa. Daga ciki akwai alal misali al-Imam Shafi'i da yake cewa kharajtu min al-Iraqi fa ma taraktu rajulan afdala wala a'lama wala awra'a wala atqa min Ahmad ibn Hanbal. Imam Shafi'i yake cewa na bar Iraqi ban bar wani mutumin da ya kai falala da ilimi da takatsantsan da tsoron Allah kamar Malam Ahmad ibn Hanbal. Haka Bukhari yake faɗa cewa lamma duriba Ahmad ibn Hanbal kunna bil Basra, lokacin da sarakuna suka dinga dukan shi dinnan muna fasara fasani to abul walidi at-tayalisi ya yaqulu yace zainaji malam abul walidi yana cewa law kana ahmadu fi bani isra'ila lakana uhdufa da a ce ahmad ibn hanbal mutun ne a cikin kristoci ko yahudawa to da labarin shi ya fi haka girma da kana uhdufa da ya zama legend za a dinga labarin shi haka abu umair isa ibn muhammad an-nahas yake cewa wata rana da aka ambaci ahmad ibn hanbal sai yake cewa fid dini ma kana absara wa fid dunya ma kana asbara wa fi zuhdi ma kana akhyara wa bis salihin ma kana alhaqa wa bil madina ma kana ashbaha uridat alayhi ad-dunya fa abaha wal bid'a fanafaha yace fid dini dangane da addinin musulunci ma kana absar wa yakai ahmad ibn hanbal ido asalin musulunci wa anid dunya ma kana asbar wa yakai shi hakuri game da kuncin rayuwar duniya wa fi zuhdi wajen gudun duniya ma kana akhyara wa yakai shi iya zaben abin da ya kamata a gujewa wa bis salihin ma kana alhaqa wa yakai shi riskan salihan bayan cikin sabai da tabi'ai wa bil madina ma kana ashbaha wa yakai shi kama da mutanen da suka gabata uridat alayhi dunya an kawo mishi duniya fa abaha ya kita wal bid'a an kawo mishi bid'a fa nafaha ita ma yake bid'a wannan yana cikin tafin at-taqiyid lima'rifati riwayatus sunan wal masanid na malam Muhammad ibn Abdul Ghani al-Baghdadi wani malami da ya rayu a ƙarni na 6 to haka dai zaka ji malamai suna yabon shi yabo na ban mamaki daga cikin sa'annin shi da wanda suka rayu da shi da wanda suka zo a bayan shi Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda aka sani yana da tarihi game da mihna ta khalqul Qur'an wannan fitina da ta faru a zamanin shi ta sarakuna musamman su al-Ma'mun al-Abbasi waɗanda suka dauko muguwar aqida ta cewa Qur'ani halitta ne ba siffar Allah bane suka goyi bayan wannan aqida suka mai ta aqidar gwamnati kuma suka jarabci mutane akai Imam Ahmad ibn Hanbal shine jagoran wanda suka kare aqidar musulunci a wannan zamani kamar yadda aka sha tattauna wannan Malam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya yaye dalibai da yawa cikin daliban ilimi wanda suka zama jigajigan malamai na kurkusan su da za a iya tunowa da wurwuri sune irin su Bukhari da Muslim waɗannan duka daliban shi su Abu Dawud su Ali ibn al-Madini da ƴaƴan shi Salih da Abdullahi da dan babbansa shine Hanbal ibn Ishaq hakan nan da kuma malamai irin su Abu Zur'a irin su Muhammad ibn Hani at-Ta'i irin su Musa ibn Harun irin su Usman ibn Sa'id ad-Darimi ga sanan da yawa waɗanda dukkanin su kowa sai ya zama malami jijjige mai zaman kansa waɗanda duka ɗaliban shi ne waɗanda ya yaye su sannan kamar yadda muka ambata littafin shi daga cikin littafansa littafin shi mafi girma shine littafin Musnad al-Imami Ahmad ibn Hanbal wanda a cikin sa ya lazzamci kawo hadisai ne na sahabbai a bisa tsari na Musnad kuma hadisai ne wanda suke sun inganta yake kawowa duk da yake aka samu ɗaiɗaiwan hadisai waɗanda suna da wata matsala wanda ba dole su zama sun inganta kai tsaye ba sannan baya ga Musnad al-Imami Ahmad ibn Hanbal yana da littafai kanana irin Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyya Kitabus Salati Kitabus Sunna Kitabul Wara Kitabuz Zuhdi Fada'ilus Sahaba da makamantansu Ahmad ibn Hanbal ya sha'ara kamar da muka fara ambata game da zuhudu da gudun duniya malami ne na zuhudu sosai wanda bai damu da duniya ba ta zo gare shi ya guje ta daga cikin misalin wato zurfin gudun duniyarsa kamar da yake cikin daukacin littafin tarjumarsa cewa al-Imam Shafi'i shi yana da ittisali da sarki Harun ar-Rashid sai wannan sarki yake ce mushi ina so na zabar wa kasar Yaman alƙali ikhtar li qadiyan lil Yaman ka taya ni zaben wani malami wanda za a tura shi alƙalanci zuwa kasar Yaman to sai Ahmad ibn Hanbal da Shafi'i ga wurin sa sai ya ce mishi ala taqbalu qada al Yaman ya Ahmad me kake gani in yi recommending ɗinka a baka appointment alƙalin kasar Yaman sai Ahmad ibn Hanbal yake ce mishi inama akhtarifu ilayka ya Aba Abdullah li talabi al-ilmi lizuhudi anid dunya ko li talabi ilmin yuzahidu anid dunya yace Allah ga ta malam barakatu ni ina zuwa gurin ka ne dan neman ilimi almuzahidi anid dunya wanda zai sa na guji duniya fa ta'murni an ati alqada'a yanzu kai kuma kake cewa wai in zo in zama alkali yace wallahi laula alilm ma kallamtuka ba da yau yace wallahi algata malam ba dan danza ilimin ka ba da yau bazan kara maka magana ba da yau aka ce fastahya minhu shafi shi kan shafi sai yaji kunya cewa da ma bai gabata mishi da wannan bukatar kamar misali fa yanzu a cikin shugaban kasa ya tambayi wani malamin ka misali yana nemo a bashi recommendation zai bada wani babban mukami shugaban wata hukuma da take da alaka da addinin musulunci ko sai alƙalin musulmai ko shugaban hukuma aikin haji ko zakka ko waqafi ko limancin masallacin gidan shugaban kasa ko mun gane irin wannan makaman da za su zama ko ambassador zuwa wata kasa ta musulmai inda yaga kai kuma kai boko sai ya baka tai kaga bai kamata ka ki ba ko ba za ka ki ba ai za ka karba ne kai tsaye a je da iyayenka da danginka ma ta mishi godiya duk garin ku ai dinga mai godiya cewa bai nuna maka hasara ba ya nuna maka alheri to irin wannan ne fa shi sai yace to wallahi algata malan da ba dan daraja ilimin ka ba ce na rantsi da Allah bazan saki maka magana ba daga yau yace ma kallamtuka fa adal yau shi kan shafi sai ka cewa kai dai wannan yafi ni gaskiya sai yaji kunyar abin da yi kaga wannan gaya ne fil wara haka ya wata rana bayan da mihina din nan ta kauce ya samu daukaka samma agun sarakuna irin su mutawakkil da makamantansu akai a bashi kudi a bashi mukami a sashi a cikin yan fansho ko masu cin dukiyar gwamnati wanda zai zama bisa gaskiya ne ta daga wuce ne ta bashi yace baya su ƴaƴan shi suka ji haushi suka da iyalan shi suka kullun ana cikin talauci a gidan nan Allah ya buda mana baba yaki suka ji haushi sai suka zagaya su suka ji aka saka sunan shi ba da sanin shi to tunda ya samu labari cewa da Salihu da Abdullahi sun je su an sa sunan su a diwalin ana ba su tunda suka ce ba komai mun karba mun sai da zamu yi mun gani to daga nan gidan ya ci abinci gidan su in an kawo abinci aka ce wannan nawaye aka ce gidan Salihu ne ba zai ci ba gidan waye gidan Abdullahi ne ba zai ci ba to wata ranar bai sani ba ya ji yunwa wajen kwana uku bai ci komai ba sai ya samu wani gari ya kawo za a yi mishi kamar ka ce gurasa ko waina da ya kawo yana mika ma iyalin ta shiga gida sai ya lura da aka kawo abincin lokacin da aka cika kun a girka abincin is too short a ce an girka wannan abincin sai tambaya ya ce ya kuka yi wannan abincin ya saurin nuna da aka ce ai mun tarar da tukunya ne a sashe kamar a ce sasa irin da ake cewa yanzu a sasan Abdullahi an riga an tanda ta riga ta yi zafi sai aka dana kawai wannan gurasa akai tukunyar gidan wadancan da baya cin abinci su ta riga ta yi zafi mana an gama dana wannan gurasa kaga inda sabo tukunya ce za a daura ya san tsawon lokaci ko sai ce kuma yar bazan ci ba ce bazan ci ba da tukunyar su da kalanzir din su ko gawayin su ya ce bazan ci ba aka yi cewa wallahi bari ci ba wannan ai mallan auliya'u ne na gaskiya in kana jin tare Imam Ibn Hanbal sai kai kuka wata rana haka yana sanda yaje kasar Yaman wata rana kayan shi guda ɗaya ne da idan ya wanke sai ya cire sai ya kulle daki ya shanya in sun bushe sannan ya saka ya fito to yayi irin wannan shanya sai aka samu wasu marasa daraja suka sace kai suka bar shi tsarara kwanan shi uku a daki bai fito ba yana sai da zai sai abokan karatu suka ji shuru sai aka zo aka busawo masaukin sa sai aka tare da shi ya ce musu wallahi babu kaya ne kunji inda aka abin ya faru sai suka kokari aka hada gidauniya ustazai yan uwan shi aka ce to bari a sai mai kaya ce a baya su da aka madame ce to abinda za a yi zan anshi kudin amma sai dai ne muku aiki zan kwafe muku hadisai a madadin wato kudin da za ku bani kamar yanzu yace zai musu typing kenan misali ko yace zan kuma muku hadisi a madadin kuɗin to da haka aka lissafa kuɗin kofa waɗannan hadisai ya ansa shi ne sai kaya da su amma bai yadda abokan shi an mai sata yana cikin bala'i bai da sitira bai yadda su hada mai gudunwa ba mu yanzu abokanka ba su hada mai gudunwa ba za ka yi aure dan shi za ka yi taji wa yasa ka yin aure su suka saka ko mun gane musamman a ce aure ne kai na ɗaya kai na biyu ta wasu aure ai kai na Allah da annabi ko to za ka tsara na uku ko za ka tsara na hudu kuma ka ce sai an maka gudunwa ai kai ka saka kanka ai karfinka ne ya kawo bai kamata kowa ya baka gudunwa ba in ka isa ka yi baka isa baka bar shi baka bukatar gudunmuwa na ɗaya ne da a ce yunwa ta hantare ka kayi azumi har ka shiga uku ka rasa yadda za ka yi to wannan babu laifi a ce an haɗa maka sadaki an maka in kana da sana'a shi mana to da haka Imam Ibn Hanbal ya shahara wajen haƙuri da talauci haƙuri da yunwa waɗannan misalai ne kawai na labarai masu tarin yawa da za ka ji a kan wannan irin ɗabi'a ta shi Allah ya gafarta mishi a ƙarshe Imam Ahmad ibn Hanbal bayan wannan doguwar rayuwa da yayi yazo ya kwantar shi lafiya dama jikin kamar yadda muka ci cewa jiki ne wanda yake mai karancin lafiya saboda wahalar da ya sha a rayuwarsa yayi aure so biyu a rayuwar shi auren shi na farko ma sai da shekara 40 ya aure bayan ya gama duk wannan yawace-yawacen ilimin sannan ya zo ya aure matar ta rasu daga baya sake yin wani aure kuma yana da wata baiwa da take mishi hidindimu haka a gida wata rana shine sai Abdullahi yake bada labari yake cewa na shiga wurin babanmu a wata ranar Laraba a farkon watan Rabi'ul Awwal sai na same shi yana ta zazzabi yana numfarfashi sama to daga baya ma sai yake cewa ya taba karanta su tawu su cikin tabi'ai suna kyamatar mara lafiya ya dinga yawan numfashi yana nuna kamar gazawar shi da ka sai daina wannan numfashin ma sai ya gintse ko damuwar ma baya ne to haka dai kwana da kwanaki bai da lafiya mutane kuma suka dinga tururuwa wajen duba shi da gaishe shi sai dai kamar kwana 10 yana cikin wannan zafin zazzabin sai a 12 ga watan Rabi'ul Awwal ko wani lokaci makamancin haka cikin dare Allah ya dauki rayuwarsa ya cika akai mishi wata jana'iza wadda ba a taba gani irinta ba a tarihi a wannan kusa da mutuwar tashi ne aka ji shi yana wannan bayani yana cewa la ba'du san da shedan ya zo kamar da aka tambaye shi ne ya gani yace shedan ne yazo yana suranta mishi cewa kai kam Ahmad ibn Hanbal ka tsira daga batarwata sai yana cewa la ba haka bane ba'du sai dai ina cika akan imani bai yadda shedan ya rude shi ba har a lokacin Ahmad ibn Hanbal yana da karamomi da darajoji waɗanda suke ba za su karbu ba daga ciki ya kasance yana daga cikin mutanen da Allah yake ansa addu'a su lokacin da aka daure shi a jakin nan aka tafi da shi za a kai shi gun Ma'mun a bayan garin wato Baghdad yake addu'a tun daga bayan garin Baghdad domin shi Ma'mun lokacin yana Tarsus yace ya Allah kar ka gama fuskata da wannan bawa naka abinda kawai ya dinga cewa ke ya Allah kar ka gama fuskata da wannan bawa naka ile kuwa daren da Ahmad ibn Hanbal suka kwana zango na karshe a wajen garin a wannan daren Ma'mun ya rasu ba su hadu ba Allah bai gama fuskar su ba shi bai ce Allah ya kashe shi ko Allah ya wulakanta shi bai ce dai Allah kar ka gama fuskata da shi ya ku kuma hatta shedanin aljanu masu jikin mutane suna jin tsoron shi idan yayi musu aike sako kawai yakan yi cewa aje a dauki takalmin shi a buga wa mara lafiya kafin aje sai a tarar mara lafiya ya ji sauki da darajoji iri daban-daban waɗanda ya kau da kai daga barin su akwai lokacin da aka tarsasa mishi sai da aka dauke shi aka kai shi inda zai ga halifa din aka je aka soke shi a wani gida na alfarma aka kawo mishi suturu da dawakai da convoy cewa ya hau yaki cikin dare su Abdullahi da su Salihu da suke su dole sai an je an ga sarki din nan sun samu girma to cikin dare su da lebus ya dawo gida ba shi sai daga riya wai suka neme shi suka rasa suka hau ababa hawan suka rasa kace shi baya son wannan abu a kyale shi yace inna ma baqiya li min alhayati shay'un yasirun abun da ya rage mun a rayuwa dan kankani ne dan me zan bata shi da cewa sai na yi alaka da sarakuna na samu daraja a wurin su da sauransu Allah ubangiji ya gafarta mishi to wannan dai irin takaitacciyar tarjuma ce ta Ahmad ibn Hanbal haka ya koma wa littafin Sirru Alamin Nubala akwai tarjuma mai fadi kwarai sama da shafuka 100 haka cikin littafin Tarikh Madinatu Baghdad haka manaqibul imam Ahmad ibn Hanbal nashi abin nan ibn al-Jawzi haka nan kuma littafin abin nan tarihul islam haka al-bidayatu wan nihaya na ibn kathir haka nan daukacin littafai na tarajumu na rijal mabambanta zaka samu wannan tarjuma haka dabaqatul hanabila na ibn abin nan abiyala to wannan kenan game da takaitaccen tarihin sa sai mu koma kai tsaye cikin littafin inda malam yake cewa usulus sunna lil imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal rasuwar tashi shekara ta 241 a cikin watan rabiul awwal yau da rasuwar shi kenan kamar shekara 1201 rasuwar shi daga wancan lokaci zuwa yanzu wannan shine a tsayin wato rayuwar da ta biyo bayan rasuwar sa malan yace at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadannan yan anawin din masu abin nan ne daga baya suka ga dacewar masu rubutu ne suka ga dacewar ayi musu anawin janibiyya ruko da abinda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai mu kula da cewa me yakan yace ruko da alqur'ani da sunna sai yace ruko da abinda sahabbai suke akai ma'ana abinda sahabbai suke akai shine qur'ani da sunna a bisa yadda su suke fasarawa idan ko kace qur'ani da sunna kadai ba dole ya zama yadda sahabbai suke fasarawa dole sai an yi kaidi da qur'ani da sunna a bisa fassarar sahabbai to in kace fassarar sahabbai din ya game alqur'ani da sunna domin akan abinda suke kenan amma in kace kana bin alqur'ani da sunna akwai mutane da dama suna da'awar cewa suna bin alqur'ani da sunna amma tunda ba sa bin fassarar sahabbai to ba qur'ani da sunna suke bi ba kenan suna bin dai wani son zuciyarsu wanda suke ganin cewa a haka ne wannan shi zasu kira da suna alqur'ani da ainihin sunna amma ba shi bane da shi ba shine alqur'ani da sunna ba domin alqur'ani da sunna baya saba wa tafarkin sahabbai da hanyar su ina fata muna ganewa sai yake kawo isnadi cewa qala ash-shaykhul imam abu al-muzaffar عبد الملك بن علي ابن محمد الحمداني حدثنا الشيخ ابو عبد الله يحيى بن ابي الحسن ابن البنا قال اخبرنا والدي ابو علي الحسن بن احمد ابن عبد الله بن البنا قال اخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال اخبرنا عثمان بن احمد ابن السماكي قال حدثنا ابو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن ابي العنبري قراءه عليه في من كتابه في شهر ربيع الاول من سنه 93 قال حدثنا ابو جعفر محمد ابن سليمان المنقري البصري بتنيسا قال حدثني عبدوس ابن مالك الاطار قال سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول اصول السنه عندنا wannan shine isnadin littafin kamar yadda muka ambata ta hanyar wato Abdus ibn Malik al-Abbar wanda ya tabbata a tarihance dalibi ne na Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya masa tarjuma a cikin Tarihu Madinati Baghdad shine yake cewa sami'tu Aba Abdullah naji malam baban Abdullah Ahmada bin Muhammad ibn Hanbal malam Ahmad dan Muhammad dan Hanbali radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda lafazin radiyallahu anhu ana fadan shi ne aslan ga sahabbai domin Allah shi yace yayi daga su radiyallahu anhum waradu anhu amma wasu malamai suna ganin za a iya fada ba wani min babil du'a la min babil iqrar idan aka ce ga sahabbai to tabbatar da abinda Allah ya tabbatar kenan kamar kana cewa ne Allah ya yarda da su amma idan ka fada ga wasu malamai su Maliku su Abu Hanifa su Shafi'i su Ahmad din to kamar kana cewa ne Allah ka yarda da su min babil du'ai to wannan fuskar wasu malamai suna ganin babu laifi game da haka yace naji Ahmad ibn Hanbal ya kulu yana cewa usulus sunnati indana tushen sunna madarar tushen aqida ta gaskiya a wurinmu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suke akai To me yasa za a ce ai ruko da abin da sahabbai suke akai? Saboda dalilai da dama mabambanta da suka tabbatar da cewa abin da sahabbai suke akai abu ne mai kyau. Allah cikin Al-Qur'ani yana cewa man shaqiqa rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, cikin suratul nisa'i kenan. Allah ya ce duk wanda yake ja'in ja da manzo sallallahu alaihi wasallama, wannan manzo da Allah ya aiko bayan shari'a ta bayyana gare shi, kuma yana bin ghayra sabilil mu'mini, wani tafarki da yawannan ci tafarkin almu'minun, to duk inda aka ambaci mu'minai a sahabbai a cikin alqur'ani, to sahabbai ake nufi kai tsaye. In ma wani zai shiga, to sai in ya bi sawun abin da suke akai. Idan bai bi sawun abin da suke akai ba, to babu shakka ba zai samu shiga cikin wannan karabkan ba. Wannan aya tana tabbatar da tafarkin su mai kyau ne, kuma Allah ya yi alƙawarin wanda duk ya bi tafarkin da ba nasu ba, Allah zai sanya shi a wutar jahannama. Allah ta tsare mu daga wutar jahannama. Haka hadisin da Imamu Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar, da Ibn Majah shahararren hadisi na Al-Irbad Ibn Sariya, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katiran wa ashiya'a takrahunaha. Sai Annabi ya ce, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina al-mahdiyina min ba'di abdu 'alayha bin nawajis. Kubu sunnata, kubu sunnan wadanda za su zo su mai bayana shiryayyu masu shiryewa, ku rike ta gam kada ku rabu da ita. Haka aka samu daga Ibn Mas'udin, kamar yadda yake cikin littafin Ibn Abdul Barr Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli. Ibn Abdul Barr ya ruwaito daga Ibn Mas'udin yana cewa, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda zai ke so ya koyi da wasu da suka gabata, to yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana ne wanda zaka yi koyi da shi, to yi koyi da sahabbai. Fa innahum kanu abarra hadhihi ummati quluba, sun fi kowa zuciya mai bin Allah a cikin wannan al'umma ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maqaha ilma, sun fi kowa a cikin al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam zurfin ilimi. Wa aqallaha takallufan, kuma sun fi kowa karancin yin abu na dole sai an yi ko ba iya ba. Wa aqwamaha hadiyan, kuma sun fi kowa karfin shari'a. Wa ahsanaha halan, kuma sun fi kowa kyakkyawar hali. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يعز اس زمسوني ابوكاي ابوكان شاورا ابوكان زما مقبتا ابوكان كوانا دا تاشي سركاي ابوكان تفيا جهادي ابوكان وعزي ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فاعرفوا لهم فضلهم, yace yi kokari ka san darajar su. واتبعوا هم في اثارهم, yi kokari ka bubburbushin su. فانهم كانوا al-huda al-mustaqim, Ibn Mas'ud yake cewa sahabbai sun kasance akan shari'a madaidaiciya. Shi yana magana kamar ka ce ma shi ba ɗaya daga cikin su bane, inji Ibn Mas'ud. Da haka sahabbai jama'a sun samu wannan daraja ta cewa sun zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi imani da shi, sun gaskata shi, sun bi shi akan komai, sun yi yaki tare da shi, sun yi zaman lafiya tare da shi, sun auri ƴaƴan shi, sun auren mashi da ƴaƴa, sun yi ciniki da shi, sun yi siyayya, sun yi komai da shi. To wanda duk ya samu irin wannan daraja, idan kai baka same ta ba ka taba zama irin shi ba, na gaba yayi gaba. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wani da zai zo daga baya inda zai iya ya ciyar da girman dutsen Uhud na zinariya don Allah, ba zai samu ladan da sahabi wanda ya bada rabin tafin hannu na dabino, kamar dabinar naira 100 kenan wata kila, kwaya 8 ko 10. Wanda sahabin da ya dauki wannan ya bayar, to kai da kai dauki misali girman dutsen Uhud na zinariya ka ciyar, ba za ka samu ladan da zai samu ba. Yanzu a ce zinariya koda girman bulo ne inci 9, gram nawa ka san zai yi tukunna? Ai ba karamin kuɗi bane. Balantana kuma a ce girman dutsen Uhud, to sannan kuma Allah ya baka istiqama da kyakkyawan hali da za ka ɗauka ka ba da wannan dukiyar don Allah, wanda wannan ma ba bane mai yiwuwa ba ga mafi yawan mutane ya ɗauki dukiya mai wannan yawa. To in ma ka iya haka ɗin, ka ga mutum ya zama uhudufa, ya zama ujuba ko? To ladan da zai samu ba zai samu ladan wancan sabon ba. kaga su talauci ya dame su wasu ma ba su da abin da za su bayar din aw alal ladina idza walladin idza atawkali tahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfikuna ba su da ma abin da za su ciyar su miqdadu su ibnu mas'udin su abu huraira su suna nan da yawa talakawa ne ba su da gida ba su da iyali ba su da kowa amma ba kai sai kamo darajar su ba saboda ganin da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imanin da suka yi mushi akwai wani irin ɗan zafin kai haka da tare taɓa wani sahabi irin magana gatsai a ƙasar Kufa cewa ku kun gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma mun ji labarin wasu kuma guduwa suke idan an zo ana yaki sai ce ka ba a hankali waye sanin sheka kai inda ka gamu da shi ma Allah ba za ka imani da shi ba haka yace mu saboda misali akwai wanda suka gamu da shi din sun san gaskiya yake fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi'ati llahi yajhadun su abu jahali su utbatu su abu lahabi ga sunan kafirai manya a makka suka kin imanin to yanzu kaga su wannan asarar su ba kankanuwa bace to kai da kake tutiyar ina ma da a ce hadisi na cikin sahih muslim ina ma da a ce kai ma ka samu wannan kana so wala tatamannu ba fadlallahu bi ba'dikum ala ba'd kana so sai ka samu irin falalar sahabbai waye sanin sheka cewa inda ka rayu zamanin da annabi ake mishi wahayi waye sanin sheka cewa ba za ka fito a cikin sa Abu Jahl ba to ba gara ka rayu yanzu ka musulunta ba a yanzu bayan shekara 1400 a ce kai musulmi ne yafi ma sauki babu ma kwatanci da ce ka zama kafiri wanda zaka zo ga su annabi a Badar ku kuma ga ku cikin kafirai so daka ba a batanci ko raina abin da sahabbai suka yi ko kuma raina fatawarsu ko tunanin su duk wannan alamu ne na zandaka da bata shi sai yake cewa to mu as-sunnatu indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim da kuma koyi da su kwaikwayen su to kamar yadda muka sha faɗa jama'a koyi da sahabbai yana lazimtan dole mu san menene suka yi da zamu koyi shi yaya suka rayu yaya suka yi zamantakewar su ya suka yi addinin su wani irin tafarki suka bi wajen karantawar su ya tsarin zamantakewar su da iyalai da makwabta da iyaye da ƴaƴa ya tsarin cinikayyar su sai ka san waɗannan din sannan zaka yi koyi da su dan kawai cewa zaka koyi da sahabbai kadai bai wadatar ba in baka san su ba tunda zaka laluba abinda zaka koyi din ka rasa kwatan ku sa kamar kwatan ku cin mutumin da aka sa shi a musulunci ya yarda ya shiga musulunci amma ba a koya mishi komai a cikin musulunci ba daga sai ya zama ya gaza ya rasa yadda zai yi musulunci ai akan samu irin wannan yanayi a cikin wasu sababbin musulunta wataƙila a wuraren da akwai karanci da kamfanin ilimi mutum ya sha'awar musulunci ya shiga ya samu wani ya bashi kalmar shahada ya karba amma ya zai yi practicing din musuluncin bai san komai akai ba kaga koda yana da niyyar yayi musulunci to ba zai samu halin yi sai dai Allah ya mai gafara kawai da niyyarsa to haka wanda yake so ya koyi da sahabbai idan bai tsaya ya koyi ilimin da sahabbai suke da shi ba to ba zai iya koyi da su ba shi sa har kullun malam namu Allah ya gafarta mishi yake mana wannan wasiya akan cewa jama'a ku tashi ku yi karatu wannan magana dole a ci gaba da maimaita ta a tashi a yi karatu na ilimin salaf dan da haka kawai za a iya bin salaf a bisa yadda ya kamata wa tarkul bid'i da kuma barin bid'a wa kullu bid'atin fahiya dalala domin ko duk bid'a bata ce Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa wajibi ne a bar bid'a al bid'a shine kullu muhdathun fid din kullu muhdathin fid din duk abin da aka kirkiro a cikin addini wato a danganta shi zuwa ga addinin musulunci shi abun wanda yake kama da a ce musulunci ne amma ko ba musulunci bane sawun cikin aqida ne ko cikin ibada ne ko cikin mu'amala ne da sauran ayyuka na zuciya ko na baka duk abin da aka dauko aka ƙara a cikin addini da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai ba su bato sunan shi bid'a ma'ana idan ana so a tantance me bid'a kawai abinda za a nema shi wannan abin da mutane suka ce addini ne ko annabi da sahabbai sun yi shi idan eh ne to addini ne idan ba eh bane a'an to ba addini bane komai kan shi da ake gani komai da ake ganin cewa wannan abin fa ya dace wannan abun fa ana sa ran za a samu lada wannan abun fa ana sa ran zai daukaka musulunci zai kawo musulunci habaka duk yadda mutane suka kai ga kyautatawa abun zato to ba zai zama addini ba to bid'o'i kuma kala kala ne ta fuskar munin su ko karancin munin su akwai wanda suke a cikin aqidu to waɗannan sun fi muni bid'a ta nusairiya ko karamita waɗanda suke ƙaryata alqur'ani suke ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ba wani sallah ba wani azumi suke halasta abubuwan da Allah ya haramta na ababen aure ko abinci da makamantansu akwai bid'a irin ta khawarija wato ta masu fita daga cikin al'ummar musulmai su kafirta kowa su fara yakan musulmai wannan ta daga cikin bid'o'i na farko farko akwai bid'a ta ƴan qadariya masu musun kaddara masu ganin cewa duk abin da mutum yake Allah bai masan mutum yana yi ba sai yayi akwai bid'a ta mu'tazila masu ta'awili asha'ira su ma ɗan ta'awili ne ga sunan kala daban-daban waɗannan bid'o'i ne a cikin aqidu a cikin su akwai wanda kai tsaye kafirci ne kamar waccan bid'a ta karamita ta ƴan wato al-batiniya akwai waɗanda ake ja'in ja akan shin me su ya kafirta ko bai kafirta ba khawarijin da rafida ƴan shi'a da bid'a ta qadariya da makamantansu malamin musulunci suna jayayya akan tabbatar da fitar da su daga musulunci waɗannan ƴan bid'a ko kuma suna nan a cikin musulmai amma ribatattu ne to kaga wannan kada yayi shi me wannan bid'ar abin tsoro kamar mutumin da ya bar sallah ne tarikus sala wanda malamai shekaru aru suna jayayya akan shin tarikus salati musulmi ne ko kafiri to in yazan cewa kai kana yin wani laifi wanda al'umman musulmai malaman su suna ta ja'in ja akan ka tsira ko baka tsira ba kaga laifinka ba kankani bane kamar a ce ne ga ka a kotu lauyoyi suna ta rigima akan ko ri a kashe ka ko a baka alƙali shi kan shi ya rasa hukunci zai maka kaga dole a cigaba da aje ka a gidan maza har sai an tantance to haka bid'a waɗannan suke da muni waɗanda ake ganin su a matsayin bata ake ganin ko dai a kafirta ko ka a kafirta kai tsaye sannan akwai na ƙasa da su ta fuskar wato bid'o'i ne su a cikin ibadoji wanda aka kirkiro ko dai bid'a mahda sabuwa gar wanda sahabbai ba su taɓa jin labarin ta ba kamar maulidi kenan ko bid'a take mulhaqa wanda aka yi ilhaqin ta da wani abu da dama can ana yi ko wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi sai aka ci gaba da yi irin misali a azumi misali irin bid'o'in da ake a cikin sallolin dare ko nafilfili waɗannan kaga dama an san da sallar dare dama an san da nafila to sai wasu suka yi ilhaqin wani abu a ciki to wannan ma bid'o'i ne sannan akwai kuma kamar yadda Adh-Dhahabi yake faɗa a cikin littafin shi mai suna ainihin wato abin nan tamasuk bis sunan yake cewa bid'o'i a cikin ibadoji al'amarin su na da saukin akwanda da bid'o'i a cikin aqida amma kowace mummuna ce to sai kuma sabanin da malamai suka yi ta yi wajen shin wai akwai bid'a mai kyau ko babu bid'a mai kyau wannan wani dogon sabani ne shi ma saboda an samu malamai musamman malaman mazhabin Shafi'iyya sun karkata zuwa ga cewa akwai bid'a kyakkyawa akwai mummuna dogaro da wasu maganganu da aka samu daga shi kanshi Imam Shafi'i da aka ba ga su Nawawi kafin Nawawi da irin su Izzuddin Abdussalam da makamantansu sun tafi akan wannan karkasawa amma malamai sun mai musu da martani sun tattauna da su tattaunawa mai tsayi wanda ke tabbatar da cewa dukkanin abubuwan da aka fa hujja da su wajen kokarin tabbatar da cewa akwai bid'a kyakkyawa to ko dai zama bid'a ce a lugha ba bid'a a shari'a ba kamar hadisin kissar Dawo da sallar salatul layli da Umar yayi da yake cewa ni'matul bid'atu hazi ko kuma ya zama abinda ake nufi da wannan kyakkyawan abin wato kamar hadisin man sanna sunatan hasanatan shi ma ana nufin wani abu da mutum zai kawo sabo ba wai a cikin addini ba wani tsari wanda zai zama abin koyi mai kyau ga mutane wanda dama akwai shi ba wai kirkirarre ba ko kuma ya zama hadisan ba abinda suke nufi ba kenan ba suna nufin wannan abin bid'a ba ne sannan sai malamai suka ce ai akwai abubuwa da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata su din ba amma kuma ba bid'o'i bane su saboda suna nan a cikin usul na addini ya ba da damar a aikata su ran da bukata ta kama alal misali yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake jawabi akan dujal yace
in dujal yazo zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza sahabbai su a lokacin damuwar su ibada su sai suka ce to ya za a yi mi sallah saboda annabi ya ce rana daya a rayuwar dujal za ta kai kamar tsawon kwana 40 sai suka ce fa kaifa takunu salatuna ta ya za mu yi mi sallah kamar dake cikin sahih muslim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqdiru laha qadara wato a wannan wurin ba sallah biyar za a yi ba a wannan wurin ba za a dinga kirga lokacin sallah da fitowar rana da zawali da inuwa da shafaki da faduwar rana ba za a kirga ne da agogo ma'ana in an yi sallah asuba awa nawa ake yi kafin azhar to idan irin wannan awas din suka yi sai azhar daga azhar awa nawa ake kafin al'asar idan wannan awas din suka yi sai ayi al'asar haka magariba haka isha in an yi isha za a yi isha dare bai yi ba kwata kwata hala ma rana ba ta zawali ba to sai a sake lissafa in an yi isha baccin awa nawa ake yi kafin next asuba to sai a yi sallar asuba idan wannan awoyin su shine ma'anar faqdiru laha qadaraha a lissafa wa kowace sallah tsawon lokacin da ke tsakaninta da 'yar uwarta wannan shine yin abin da waɗannan 'ya'yan jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Muhammad da Ibrahim ibn al-Hasan suka dinga yi lokacin da Abu Ja'far Mansur ya sa aka kama su aka sa su a cikin wani abin nan cell wanda ko window babu yadda ka ga abin nan gidan biredi irin oven da ake na biredi wanda babu ko babu inda za a ga komai sai dinga kanin alkuki da za a dinga tura musu abinci sai kuma ba sa iya gane dare da rana to da haka sai suka dinga lissafa idan an yi azhar izu nawa za ka iya karantawa zuwa al'asar sai su ci gaba da tilawar waɗannan izufan idan suka kai daidai misali a ce izu biyar ko sai su kaddara cewa lokacin al'asar sai su tashi su yi al'asar haka lokacin daga al'asar zuwa magariba wataƙila sai su ce to misali zan iya karanta izu goma tunda babu agogo a lokacinsu sai su karanta izu goma in suka gama musaffar izu goma sai su tashi su yi magariba haka suka dinga yin sallah daga ƙarke ba a ma san san da suka mutu ba wata na kawai an fasa wurin aka tare da sai dai ƙwarangwal ɗinsu to idan mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayin zai iya aiki da duk abin da ya sauwaka na lissafi don haka wanda malamai suka gani yana nuna halascin isti'ana da agogo ko wani abu makamancin shi wajen gane lokacin sallah a inda ka rasa da ka gane lokacin sallah tawon wani application ne ko wani dabara ce da aka kirkiro ko wani abu makamancin haka ko wani alam ina fata mun gane to a shahid shine yanzu kaga wannan irin sallar annabi bai taba yin ta ba a ce a rana daya ayi sallah ta wuce biyar amma kuma ba bid'a bace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a yi abu kuma shi yace ayi haka so da kan aka ce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba shine bid'a to kar a tsaya iya nan ce kuma da abin da annabi bai bada umarnin a aikata ba dan kar wani dinga cewa annabi bai yi ba shine annabi bai yi ba ba bid'a bane ko ya suke cewa ne ko wani magana da aka ci suna yi annabi ya hana shine hujja eh annabi bai ma hujja ne sannan annabi ya hana ma hujja ne dukan su hujjoji ne kada mutum ya kale wata ya ba wata ina fata mun gane wannan kuma ya kai dan uwa musulmi duk sanda aka ce ma kaza bid'a ne abinda yake so ana so ne ka gyara addini kar ka mai da abin fitina domin mutane abin da suke shine da zaran an ce musu kaza bid'a ne in dai suna yin wannan abu to ba wai za su karba ne su ce to shikenan alhamdulillah yo Allah ya mana gamda katar mun gane wannan laifi ne bari mu bari da za su yi haka da sun samu falala domin Allah cewa ulaika allazina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat din maulidin da kai din nan shekara da shekaru in dan Allah kai ran da ka gane ba kyau in ka bari sai Allah ya baka ladan yin su din amma in ka ci gaba kai inadi to yana nan yanzu ya zama bata kake bi kenan da ka san da ake ce maka yi tasbihi da ɗan yatsinka kar ka ce sai ka rike carbi ka mai da shi shi'ar kullun kana yawo da shi in kana da bukata ka tsufa ko wani abu makamancin haka malamai suka ce babu laifi ka yi amfani da wani abin kirge amma ba rike shi ake ana yawo da shi ko a rataya a wuya ba yana nan aljuhunka ko a wurin da kake sallar ka sanare a gidanka idan bukata ta kama ka yi amfani da shi saboda tsufa ko yanayi wannan bukata ce amma ka tuna cewa yin tasbihin ibada ne amfani da ɗan yatsin shi ma ibada ne domin annabi ya ce fa innahunna mamtuqatun rana alkiyama za a sasu su magana su ce lalle sun tuna kana lankwasa su kana tasbih to kaga wanda ya gaya maka wannan ya gyara ma addinin kai idan ka ciri ba amma sai ka mai da mun fitina kai ta zage zage kai ta zage zage abin mamaki yanzu har ahlus sunna sun yarda da wannan karatu almuhimu ba shine asalin muhallin mu ba yace wa tarkul bid'i da barin bid'o'i waɗanda suke a cikin addini kamar da muka ambata bid'o'i gasunan burjik sai dai Allah ya tsare al'ummarsa wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a batace duk bid'a a cikin addini batace duk bid'a wata ke a cikin addini batace amma wannan bai shafi bid'o'i waɗanda suke ainihin wato a cikin mu'amala ba a cikin abubuwan yau da gobe na rayuwa waɗannan bid'o'i babu komai zamani na iya zuwa da sababbin abubuwa a abinci a abin sha a tsare-tsaren gine-gine da sauransu Sheikh Al-Albani a cikin ƙarshen Ahkamul Jana'iz ya faɗi wasu kawaid da ake gane meye bid'a suna da muhimmanci kwarai da gaske mun sha karanta su ana ya da kyau ɗan wasu koma su karanta su ba ma so mu tsawaita akan abin da dama can an san shi ko an saba da shi waɗannan ƙa'idoji za ku kuma karanta su haka littafin Al-Imam Shatibi Al-Itisam da kuma Al-Muwafaqat da littafin Ibn Qayyim Al-Jawziyya Ilamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin da littafai da gasu nan kala daban-daban irin littafin Abu Shama Al-Ba'is ala inkaril bid'i wal hawadith malamai sun yi ayyuka iri daban-daban akan wannan tafarki insha Allah zamu saurara anan insha Allah sai mun hadu a kasar na biyu nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi